Cynthia.
Madaurin ki daya.
Masu sauraron Tsintsiya Madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend Joseph John Hayat yake bayani, a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan.
Yanzu ne kyarce an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa. To in an yi dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka, kuma akan yi wani abu da makarantu da ana ce debating competition. Wannan makaranta za su haɗu wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana. Ana ma iya fito da wata kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa, wanda ya tada fitina ga haka za da wanda su yi magana. Wannan sai ƙara ilmantar da su fahimce me suke fari. Amma yau kagan ba a yin wadannan, yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai muka gasan a ce mathematics, kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba, yana so ya ci prize ne ya samu kuɗi. Duk wadannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu. Ba su gane abin da za su yi domin girma, ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma. Amma a kullum idan mun yi wannan magana, mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida. Domin kagan kamun ni zama Krista da farko an haife ni mutum ne, kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne. To idan an haife ka, ka gane muhimmancin kai mutum ne, ka gane makwabcin ka shi ma mutum ne. Mace Krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu, babu bambanci. In an zo zancen jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na Krista, yana da blood group na O positive, O minus, O no, O negative. Genotype ba ya da na Krista ba ya da na musulmi. Waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai. To in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa, sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu. Na sha jin wasu malamai don ko suna su nuna sun san Bible fiye da wani, da ko suna zuwa sun san Qur'ani da fiye da wani, su ce ha mu san ba mu zama mutane ba, sanda mu zama musulmi sun ce ba gaskiya bane. Ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini. Domin addini nan fa mu faɗa gaskiya, da yau ni da nake zaman nan haife na su kuce ne mai yawa, ni ma shek ne. Don an haife ni nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista. Mun lura da wasu kasashe, wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kadai ne mun san addini. Kar mu manta a duniya yau China da India sun fi mutane yawan jama'a. Musulmai nawa suke China? Musulmai nawa suke India? Krista nawa suke China? Krista nawa suke India? Me nake kokarin koyi, nake ina so mu gane mu yadda Allah ya yi ikon shi cikin halitta. To mu dukkan mu fa a Najeriya in mun yawa kenan mu da riri da tsai. Misali kenan. Wato in za a samu a China ko India sai raba mu kashi bakwai, in babu mu kai takwas ba a raba mu kashi har takwas. Wato kasa daya irin na Najeriya har takwas shine China shine India. To wannan sai nuna mana wani darasi. Ni kan ce maimako mu bata lokaci muna zargin juna, muna fada da juna, in muna je muna kaunan Allah sosai. Dan Allah Kristan Najeriya ku je China ku gawa China su tuba, musulmai Najeriya ku je China ku gawa su bi Allah, ku je India ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi. Amma ku zo kuna kace kanku a sunan addini, akwai dan jahilci a ciki.
To rabaran kai dogon bayani, dama na so in zo da wata tambaya ta ƙarshe makamance wadda kila da kai wannan bayanin ban sani ba, amma bari in je tsafe. Menene ne abin da kake ganin a takaice iyaye za su yi wa ƴaƴa don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance tun daga yara?
Wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen su gada. Domin mafi akasari za ka ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi tana cewa sai ce ai zamani ne. To Allah ba ruwan zamani kai zai tambaya, domin irin wannan abubuwa da suke faruwa za ka ga mutum a gida shi abinda ma ya yarda da shi din ya yarda da shi, ko ya imani da shi, ko kuma addinin da yake, ko kuma kila shi Bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce, ko kuma wani aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa, wani abu ne yake wanda yake nuna ma iyayen shi wanda yake koyi da addinin shi. yanzu in za ka ga yanzu korin sa sura yanzu za ka ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka ga cewa shigan mata canza al'adun ma kusan ana nema a wabar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take daidai da addinin musulunci ko kuma daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kaunar addininsa da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiya barwa mata tarbiya kyala mata su jagoranci gida barwa hajiya sai abin da take duk irin wannan abubuwan ya taimaka wurin tabbarewa gida ita kuma hajiya ba ta son bacin ran ƴaƴanta ba ta son ganin cewa ta takura wa ƴaƴanta su zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya wacce daga ƙarshe take zama ƙiyayya duk ina kula da mafi akasari inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba danka ba ko dan makocinka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma ƴaƴan makotan su karatu nawa ne suke taimaka ma ƴaƴan ƴan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da ƴaƴan da bayan su ba har wata muguwar karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa danka amma kuma dan dan wafa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa muguwar al'ada ce da muguwar dabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna ga baki daya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da wannan zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar da shirbiran ya bayani cewa in abubuwan ta bar za ka ga da karshe dai duk aje a zagaye akan talaka dai abun zai kare akan talaka mai neman abinci abun zai kare akan talaka wanda bai da komai bai da abinci shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin jira da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi
to Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su shuwagabanni gaba ɗaya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ina nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako zaka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna
to ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci da gwamnati ba kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su suna ba kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shura ba domin a mentality irin da mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba idan ka kafa kungiya kila zaka ka baka dama kai court call da gwamna in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun mako daga international donors to ya zama cewa dan Allah ne dan kishin garin ku sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da akai aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake za dogari ya je koro mutanen kauye gaba kidan su ya taho da su a fada farki na girma a fada sarkin tsafe ɗan dotu aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fada shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin na gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girmama shi ba to rashin girmama shugabannin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya ƙara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yana ihu a rediyo cewa wata goma sha gaba ba a bashi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu waɗannan sarakunan nan waɗanda ɗan siyasa zai tafiya musu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah
rabaran a takaice menene sakonka na ƙarshe
jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya daina yaudaran juna
ana gafta malam da kai aka bude bari mu zo farfe da kai
ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake kirista ya maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a riga aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya bangaren kuma masanan san zuciya mu sani kuma cewa Najeriya ba mu da wata ƙasa banda Najeriya dan haka mu iya kokarin mu ga cewa Najeriya ta zauna lafiya
mu zauna garbu zaba al'umma ta arewa ga kira mu zauna zamanin
ƙarshen shirin kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Alice daga nan birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba, a huta lafiya.
Bye.